من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau Lahadi 3 ga watan Rabi'ul Awwal, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1443. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu damar haduwa, ya kawo rayuwarmu zuwa wannan lokaci. Muka samu damar haduwa a wannan masallaci da aka saba karatu a irin waɗannan ranaku, kuma a waɗannan lokuta muna karatu cikin littafin Allah, Al-Qur'ani mai girma, kuma muna karatu cikin suratul Waqi'a. Mun tsaya a karatun da ya gabata, aya ta 80, za mu tashi aya ta 81 a suratul Waqi'a insha Allah, wanda zai zama darasi na 6. Darasi na 7 a wannan sura. Muna fata Allah ya samu dace. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Afa bihadzal hadithi antum مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
الله سبحانه وتعالى ده بياني عشان القرآن يجرم تبكر لتوا القرآن توقيني لبقول الله باب مجانا تشوى شيطانون يسكتوكو ده شيء باب مجانا تشوى a kiran ƙarya ne, ko kuma a wani ne ya koyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Allah ya tabbatar suna faɗi wala qad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Duka waɗannan Allah ya ƙaryata. Allah ce tanzilu min rabbil alamin. Dauka alqur'ani babban al'amari gare shi, shine cikakken mu'jiza ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma babban mu'jiza ga al'ummar musulmai, al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa wannan al'umma da ake ce mata ummatul Qur'an, al'ummar da Allah ya ba ta al'Qur'ani, wanda ya zama to shine littafinsa, wanda bai yi ta'a Allah ya ba shi kokarin himma akan al'Qur'ani, karanta shi, aiki da shi, to ya ci nasara duniya da lahira. Kamar yadda aka tunatar a darasin da ya gabata, ya zama wajibi a kan musulmai kullum mutum ya zama yana da wuridi, ma'ana yana da lokaci na karanta ayoyin Al-Qur'ani. Kada zamanto muna da lokuta na sana'o'i, muna da lokuta na kasuwanci, muna da lokuta na ayyuka, muna da lokuta na duk wasu abubuwa na ƙawainiyar rayuwar duniya, amma mutum zai iya kwashe kwanaki bai karanta littafin Allah ba. Wani sai ya tashi bai karanta littafin Allah ba, ba ƙaramin asara ba ne a ce mutum wai ga Al-Qur'ani a gida, ga Al-Qur'ani a masallaci, ga Al-Qur'ani kusan ko'ina a cikin waya, kullum mutum yana ɗauke da shi, amma mutum a ce ba zai karanta Al-Qur'ani da safe har ini ba shi da lokacin karatun Al-Qur'ani, sai ɗawainiya, sai shugulgula, har sai ran da tukunna mala'ika mutuwa ya zare ran mutum, tukunan lokacin ne zai fara karatun Qur'ani. Haka nitsuwa da kwanciyar hankali da samun tuna Allah a lokuta daban-daban da kusatuwa zuwa ga Allah, babu hanyar da ta wuce yawaita karatun Al-Qur'ani da kuma aiki da shi da kuma fahimtar ma'anoninsa. Wanda suke fahimtar ma'anoninsa dole da ya karanta Al-Qur'ani ikar jikinsu ma tashi take. Allah nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabiha mataniya taqashi'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Allah shine saukar da mafi kyakkyawan magana, shine Al-Qur'ani. Littafi ne wanda yake kullum yana balancing kansa da kansa. In ya faɗi wannan bangare sai ya faɗi kiciya, in ya faɗi dare ya faɗi rana, in ya faɗi zafi ya faɗi sanyi, in ya faɗi duhu ya faɗi haske. Shine mataniya. Littafi ne wanda waɗanda suke taurarensa masu imani jikatunsu da hatta fatan jikinsu yana girgiza in ana karanta Al-Qur'ani. Allah sai ba kowa yake samun daman haka ba, daga hankalinsa yana tafiya zuwa ga gurin karatun Qur'ani ba, sai wanda Allah ya muke shi da shiriya. Domin yin hakan shiriya ne daga Allah, mutum ya samu alaƙa da Al-Qur'ani. Amma ba haka ba, mutum sai ga ya ilimi bai ma san bai karanta Qur'ani ba, an wayi gari sai dai kawai shugulgula kawai. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا إن جاء الدنيا شيء أنسنت أنسنت ذا أي بغا أنسنت ذا أشيقا أنسنت ذا أكتا أما تأمنت كرا كل كافر ألا كوانا جسيا واند بيوتا بايا ذكرا لوكا تينكرا كم قرآني أكل أرانا أجدانسا كو أينانسا أين بدو مشني سني إن كان سيدي سرطا فكتي تبيا ونكتك من كفالة نوا kai iya ayin da ya dace in ba za ka yi a gida ba saboda kana saurin ka bita. Yawa in shago ne ba ka karatu Qur'ani a gida ba, in ka je ka bude shago kafin masu sayan su zo ko ka fara sayarwa ko ka saya ka karanta Qur'ani. To duk waɗannan abubuwan da kake ji sun shagaltar da kai, wannan ba wata abu ba ne, abu ne kawai na shagaltarwa wanda ba su da amfani illa abin da za ka samu na wannan lokacin. Amma Al-Qur'ani shi ne yake tare da kai duniyanka da lahiranka. Za ka ko aya kaɗan-kaɗan ne, ba wai sai ka cinye lokacin duka kana karatun Qur'ani ba, amma dai a ce a wayi gari mutum bai karanta Al-Qur'ani mai girma ba, wani waje ba da uzuri shi bai iya ba ne, sai ka koma koya. Sai mu ce koma koyon karatun Al-Qur'ani. Wani ba da uzurin ba shi da lokaci, wannan kuskure ne. Abin da aka halice mu domin su kenan. Yawa ta haka mutum ya karanta Al-Qur'ani ya fahimci Al-Qur'ani, ana zama ko ana saurare ko ta kasussuna ko ta kafafen yaɗa labarai da bayin Allah ke tura wa'azozi, za a yi cikin fassarorin ayoyin Al-Qur'ani da haka har mutum ya ringa gane manufofin abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa, da kuma gurare waɗanda ake zama fassara Al-Qur'ani daidai gwargwado. Duk waɗannan mutane zaman suna da lokuta na halartarsu, kar asara ta zama ita ce kawai rayuwar mutum. Yawa Allah subhanahu wata'ala da yake faɗin sifofi na Al-Qur'ani ya ce tanzilun min rabbil alamin, sauƙaƙƙe ne daga Ubangijin talikai. Allah ce afa bi hadha alhadithi antum mudhinun, yanzu da wannan zance kuke ƙaryatawa. Yanzu wannan Al-Qur'ani din har a ƙaryata shi, wannan Al-Qur'ani har mutum ya same shi amma baya karanta shi, baya kula da shi, bai damu da shi ba, wannan abun mamaki ne. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibu, Allah subhanahu wa ta'ala yake kuna sanya rizqakum alam yana nufin shukrakum, kuna sanya neman ku gode wa ni'imar Allah da ya ba ku Al-Qur'ani. Allahun tukadhibun, sai kuka wayi gari kuna ƙaryata Al-Qur'ani, ma'ana ba ku aiki da shi. Da ya kamata kawai tsabar ibada don godiya ga Allah da ya ba mu Al-Qur'ani ya zamanto lokutanmu na ibada suna da muhimmanci. Zan mutum yana ayyukan alkhairi don godiya ga Allah saboda Allah ya ba shi ni'imar Al-Qur'ani, shine aka bi hadal hadisi antum mudhinun yanzu da wannan zance na alqur'ani kuke ƙaryatawa wa taj'aluna rizqakum kuke sanya shukrakum ne mako godiya da ni'imar Allah annakum tukadibuna kuka waye gari kuna ƙaryata ni'imar Allah din kuna ƙaryata alqur'ani sai da ke mutane su ha da ya kuma mutane su gode wa ni'imar Allah ne yanzu idan mutum baya karanta qur'ani da gode wa ni'imar Allah Al-Qur'ani kawai yana rufe a gida wani kuma ya ba da yara karatun Qur'ani wai ai ba wani maganar girma a karatun Qur'ani matuƙar za ka kwanta a cikin kabari ba maganar mai kai shekaru ka yanzu a karatun Qur'ani a duk wani abu karanta jarida za ka iya barwa yara karanta jarida za ka iya barwa yara don wannan tituna ce kawai kake jawo kanka yawa wani labarai ne da baka san yadda za a yi kuma an wuce yayinka ka tsoro kana karanta jarida ba wahala take sha ba yawa labarai ne da irin ku ba su ko ake yi ba yawa kai ya ne ki kawai kuna nan da tile kuka cike da karatun Qur'ani don ka je shi lahira ko ba ka lahira hankalin ka yana lahira sai in mutum ya haura wasu shekaru ya kai wasu martaba Allah ya baka dama kai kasuwanci tun da kake wani ran da ya fara hawa mota ya yi hatsari aka gaya da shi aka je aka binne shi kai ka hawa mota ba ƙauyukan da baka je a jihar Gombe ba kuma Allah ya baka lafiya kalau har ka tsufa ka dawo gida ka zauna ƴaƴanka da jikokin ka yanzu su suke yi to har yanzu hankalin ka bai koma tunanin lafiya ba ai ka san duniya kan kawai ta gama don ƴaƴanka da jikokin ka yanzu su suke kasuwanci tun ba a haifi iyayensu ba kake kasuwanci kuma Allah ya baka kariya ko ina ka rika kan baya amma ba ai hatsari kada suwa kana nan a rayu to ya kamata ka gode wa Allah sai ka tsoma tunanin cewa yanzu ka kamata a tattare ko kana nan a rayu a duniya ka san dangan jikinka ne kawai don ƴaƴanka da jikokinka ma akwai abubuwan da ba sa shawartar ka sai dai kawai zuwa baka labari ba wani gama ittifaki ba za a gyara ɗakin kan nan ko za a rusa shi ko za a yi mai kawai sai a nuna ma inda za ka koma ka ga daga nan ma ka san ya kamata hankalinka ya koma lahira don a duniya ma ba da kai ake yi ba ƴaƴanka ba za su yi da kai balle wani mutum balle makwabcinka balle ƴan anguwa ku da cije ne kawai addu'a ake buƙata ku yi cewa mutum da cije kuma ya riƙe jarida ne za a yi gina me kake so ka je ka karanta labarin wa jarida har yanzu a ka bar wanda da saura a jikin su hakan nan zuri da karantawa in suna da abin yin su yi in kuma za su yi ta tsaki su yi su yi ta yi amma kai kan ba ruwanka da wannan yau sai ka ci gaba da karatun alqur'ani da tasbihi da haidala da yawa abin nan har rasuwa ta samu mutum mutum yana da rasuwa a ce ɗazu da safe ya karanta qur'ani yau ya rasu amma ɗazu da safe ya karanta alqur'ani ko kuma yau jinya ta riske shi amma da safe sai da ya karanta alqur'ani amma tun da aka kai shi asibiti bai sake magana ba ka ga dai ka cika da karanta qur'ani da magana ta duniya to ka zo kai ga nan wannan yanzu ko faɗa ba za a yi ba ce ta da safe ya karanta jarida ke nan sai ya rasu da yamma ko faɗa ba za a yi ba ka taɓa jin wani ya faɗi wannan ba saboda aibi ne a zo gaisuwa ana ta iya Allah da ikon sa kuwa yana kama da gaba karanta jaridar sa sai Allah ya masa rasu a ni ko san da zai bari wannan ai ga wannan ai an cuta da kai amma karatu alqur'ani ko a wani gari ne Allah da ikon sa kai Allah insha Allah da muna ke ta masa zato don da kafin nan ya gama karatun qur'ani kenan sai Allah kuma subhanahu wataala ya aiko ajalin sa shi yayi sai ni kowa yana jiwa dadi ya kamata kowane abu lokacin sa in yayi a bar abin da ya wuce a yi abin da ya kamata a yi saboda alqur'ani shine in ka kai wasu shekaru to sai kai ban kwana da duniya ko da kana cikin ta abincin da mutum yake ci da abincin da yake sha da abin sha da yake sha iri na gari an ko wani shekaru da yake kai ana da cin abinci ne don kar a rayu da shi ba ba ni da wani ɗanɗano cikakke mai da wani abubuwa abin nan yawa likitoci sun ce karkarbi da kwaya na magani da likita ya fi labarin wani fa yau jikin nasu ya wani ce ya bar shan magani ko da fati an ɗora mutum ne kawai a kan magani haka zai fita biya kawai ana manajin ɗin mutum kafin nan to kai ba za ka manajin kanka da alqur'ani ba akwai ciwon da wallahi inda za ka yawaita hailala da karatun alqur'ani Allah ba zai same ka ba da ikon Allah karatun Qur'ani ne kawai maganin ta. Mutane suna nan suna ta abu nan ka wuce wasu shekaru wai kana da majalisar zama ka yi gida. Kuma majalisar zama ka yi ai in yanke ɗan tsaye da kewa a ɗan fito a gaita da makwabta wani sa'i a ɗan tsaya kaɗan a ɗan yi magana haka a koma a je a zauna don yanzu lahira ta sa gaba. Yawa akwai shekarun da in ka kai wannan level ne ba magana mutum ya tashi ya je can yana da daba kawai a zauna a yi ta hira a yi ta hira a yi ta hira awa uku awa hudu wanda ya saura masa kaɗan ya je lahira. Yanzu a kasuwanci da muke yi ko sana'o'i ko aikin gwamnati ko wani abu nan a ce an ajiye maka files da yawa a gabanka ana so ka yi clearing ɗinsu kuma yau juma'a ne gobe asabar ladi ba aiki sannan yau ɗin kusan ƙarfe 5 na yamma yanzu da Allah za ka je ka kira abokanai ku zauna kuna hira. Ai kulle kanka kake yi kana ta kokari saboda kana so kai clearing ɗinsu mun da kawai tashi san safi insha Allah ta'ala lafiya. Ko kuma ce ladi ne yanzu da yamma kuma ga abu nan a cike a gabanka kuma gobe ake so a aiki a kansu ya kake bin wannan bayan da za ka je a ganka gurin hira. To yanzu idan har aikin duniya ka masa wannan shirin ina ga yanzu ka ɗebi shekaru saura lahira ya wuce wannan fa yadda muka ba da misali a ga fayas nan kana kokarin abu nan maganar za a je lahira ya wuce nan. Tashin alkiyama ta kusato mu sannan akwai shekarun da in ka tafi to kamar rana ne tana cewa ta waje tsakiya kuma har ta karkata sai ta da faɗuwa duk abin da zaka yi in aka ce ba rana ta karkata ka fara shi to ka fara shi late tunda safe ne ake yi ana yi tunda safe ana yi baka tashi yin aikin yau ba sai da rana ta karkata ta yaga kai ma ka san kai late in ka sai kai abin da ya sauka kawai ko tafiya za ka yi daga wani gari ai inda kana so ka more tafiya ta shi sassa amma in sai bayan azhar ne wannan kawai dama kai ma ka san abu ne ba ta lokaci an jima ka san dare yayi balle irin yanzu da karfe 6 ake kiran magariba an jima ka dan baka je koyi da koyi dare yayi to haka lahira in dai sai da rana ta karkata wani ma bayan rana ta karkata ma har ta yi ja amma har bai fara karatun Qur'ani ba bai fara tunanin kaza ba ana nan sai surutu a zauna a daba a yi ta surutu in ka zauna a daba zai wuya wani ya wuce ba ka yi maganarsa ba kuma sau da yawa ba alkhairi za ka faɗa ba to wani ɓata lokaci ya kamata duka waɗannan abubuwa mu rinƙa rage su muna ayyuka na ƙwarai don lahira ba abin wasa ba ka auna da rayuwar duniya duk managarcin mutum mai son ya gina duniyarsa sai ya taƙaita wasu abubuwa har jin daɗin rayuwar duniya in kana gina gida sai ka rage shi za ka rage ɗinka kaya za ka rage abubuwa da yawa za ka rage abunan za ka rage kashe kuɗi za ka rage wane ne kawai saboda ka sa wani gini a gaba kuma kullum ka rinka gewaya kenan ka je ka gani ka dawo wani fa ginin duniya wani ɗan rubaɗɗen guri da kake da kasa za ka abu nan wadda iska kaɗai tana iya girgiza ita zubar da shi to ina ga gina lahira. To shi yasa yawanci waɗannan abubuwan dole mu rinka tuna su afa bi hadzal hadisi antum mudhinun yanzu wannan magana ne za ku tsaya kuna karyatawa wata ja'aluna rizqakum kuna sanya godiyarku maimakon ku yi godiya ga Allah da ya muku ni'ima da alqur'ani annakum tukadzibuna sai ku wayi gari kuna karyatawa Allah ya kiyaye na'am
falawla idza balagati shulku وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون
الله سبحانه وتعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وما الله لما جنى أكرم al-muktabir wanda ya zo rasuwa dukkan mu gaba daya kullu nafsin za'iqatul maut babu wata laifa sai rana ta zo ita ce ta karshe a rayuwar duk dan adam din da ka gani akwai ranar da ita ce ta karshe a rayuwar sa da karfin jiki da dukiya da walwala da komai bai hana wannan ranar ta zo ba sai dan ta zo ko kana lafiya kalau ko mutum yana jinya ko yana gari ko yayi tafiya ko a ina ne in dai ranar ta zo ba makawa mutum zai fi shi shine Allah yake cewa falaula idza balagatil qulub da me zai hana da mana a ce idza balagatil qulub idan rai ta kai ga makoshi idan rai mutum ana zare shi ana zare shi har kar kafafuwa mutum sun miƙe sun shuru ya ga cikin mutum yana dan numfashi haka sama ƙasa sama ƙasa idan rai aka janye shi yayi su ciki to ba ta kawai numfashi mutum ya canja fat 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 kamar da a asibiti suke sa mutum robotin oxygen din nan ya zanta fal 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 to ba kuma idza balagatil qulub wa antum hina idhin tanzurun ko kuma dangin mamaci wanda mutuwa ta zo masa hina idhin Allah ya ce a wannan lokacin tanzuruna kuna kallo ba wanda yake wani abu Allah ya ce kalla idza balagatil taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wa intaffat as-saqu bis-saq ila rabbika yawma idhin al-masaq Allah subhanahu wa ta'ala yake kalla idza balagatil taraqi kai ku saurara ya ku mutane idza balagatil taraqi idan rai ta kai ga jijiya makoshi ta kai ga makogoron mutum saurati ta kawai wa qila man raq za a tambaya akwai wani a cikin ku dangi ko likita ko mai magani ko wanda ya san lafiya ko dangi ko uwa ko uba ko wa ko kani ko wane ne akwai wani wanda zai iya ceto wannan raidin daga fita ko waye ko min kutacin mutum ga wanda yake wannan halin kawai iya cikin ku zuba ido to dai kalmar shahada kana kokarin kalmar shahada don ka samu ya cika da kalmar shahada shine Allah ta wa antum hina idin tanzuru kuna gani Allah ta wa nahnu aqrabu ilayhi min wallahi mu inji Allah subhanahu wataala aqrabu ilayhi minkum mu mun fi ku kusa da shi da kuna da kun kewaye ga a da wanda suka zo gaisuwa a da dangi a da mutane ko a gida ne ko a asibiti ne kowa yana kallo kawai antum hina idin abuna wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mumin fi ku kusa da shi walakin la tubsiruna sai dai ba ku gani idan mala'iku suna nan kewaye da mutum mala'iku suna sassaukowa shi kadai ke ganin su dai mutum ne kawai ke ganin su ko namiji ne ko ta mace ne shi kadai yake gani mala'iku za su rinka sassaukowa yana ganin saukan su duk mutumin kirki ne mala'iku cikin kyakkyawan tsari kyakkyawan tufafi kyakkyawan halitta haka za su rinka sassaukowa mala'iku ba su raka malakul maut malakul maut shi ke zuwa daga ƙarshe shi yana zuwa dama ajali yayi shi ba ta taɓa kowa sai ajali yayi amin yadda Allah ya yi masa rayukan kowa suna hannunsa kuma ko a ina yake malakul maut yana iya ɗaukar ran duk wanda zai ɗauka in ajalinsa yayi a ko'ina walan yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha idan ajalin rai ya zo Allah baya ƙara baya jinkirta mata ko sakan ɗaya ne da za a jinkirta ba dukkan masu mutuwa a duniya kowa in lokacin zai yi malakul maut baya gagaran ɗaukar rai don shi an more masa shi yasa shi malakul maut babu wani gida a duniya face sai ya gan shi a kowace rana gari na wayewa farkon abin da malakul maut yake yi duk gidajen duniya sai ya leƙa su akwai wanda zai rasu a ranar akwai wani wanda yau ajalinsa ya zo yau ne zai rasu a wannan gidan kowane gida a duniya malakul maut zai gan su take daga inda yake kawai yana ganin su zai duba rayukan mutane agogonsa baya ne yana duba wane saura cikin kaza wane saura awa kaza wane saura awa biyu wane saura awa biyar wane saura minti daya wane haka kowa a duniya amma malakul maut yana gani in ku ajalin yayi da zaran lokacin yayi kawai aikinsa shine zare rai to yana zare rai waɗannan mala'ikun sai su karɓi ran a hannunsa idan mutumin kirki ne su za su karɓi rai a hannunsa ko kafin kibtawan ido za su karɓi rai a hannunsa dama sun tawar da likkafani daga gurin Allah likkafani daga gidan aljanna turare za su fesa a jikin likkafani in an sa rai sai su fesa turare shi ma daga gidan aljanna sannan sai su tafi da shi suna tafiya ga ransu sama, shi yasa mawaci idan ya rasu, idan kaga idonsa yana ɗaguwa sama lokacin ya kafe sama, to yana bin ransa da kallo, sai a sauke sai a shafa da wuri, za a shafa da wuri, idan aka shafa idonsa sai ya dawo sai ya rufe. In an bari har ya kafe da haka kuma shikenan, abin ya yi nisa, sannan kuma idon ba zai sake rufuwa ba. Wato sai da wuri ake so kawai sai a shafa fuskansa da idanuwan sai su rufe. To lokacin da ake tafiya ga ransa sama, ana zuwa yana ƙanshi mai daɗi, mala'ikun sama za su tambaya, wani wani irin ƙanshi ne mai daɗi, ran waye ne aka kawo yau? A shi ran waye ne, ɗan waye? Sai a buɗe masa ƙofa, a buɗe masa ƙofa, a shiga da shi har a je da shi can inda Allah ya kaddara masa, a rubuta fi illiyin, a sajjada sunansa a can, kamar yadda ka ga tsarin makaranti da jami'o'i da kwalejoji suke ba da admission yanzu, kamar komai online, a tsara sunayen mutane a ce ga shi na abin makala, waɗannan sunayensu yana ɓangare kaza, waɗancan sunayensu yana ɓangare kaza, waɗancan sunayensu yana ɓangare kaza, an gama komai, an sake sunayen duk gaba ɗayan suna jami'a kaza. To haka ake sajjala sunayen mutane tun da can, ake sajjala sunayen mutane ɗan aljanna fi illiyin, shikenan Allah subhanahu wa ta'ala zai yi umarni a rubuta. Sannan maza maza su ko mutane yadda suke duniya, ana gaggawa ana sanarwa, wani ya rasu za a yi janaza ƙarfe kaza, wani ya rasu za a yi janaza ƙarfe kaza, duk za a sanar da mutane. Su mutanen ƙasa suna gyara gangan jikin mamaci, su mala'iku suna kula da ran mamaci da aka zari, haka za su je su rubuta sunansa a can, a yi komai kafin nan. Mutanen ƙasa kuma suna shirye-shiryen a yi masa wanka, a yi likkafani, a yi kaza, a zo a yi masa sallah, a ɗauke shi a kai shi makabarta, a tona kabari a binne shi. Ana tona kabari ana binne shi tun kafin ma a gama masa wanka, su can sun gama aikinsu, mala'iku sun gama aikinsu a sama sun yi komai, sai Allah ya umarni cewa a dawo masa da rai ne. Amma za a dawo masa da rai ne a wannan lokacin yana mai rayuwa irin rayuwa ta barzakhiya, hayatul barzakh, ba za a dawo da ransa ne ya farka ya tashi a cikin mutane ba, a'a, ai ya gama wannan rayuwa, wannan rayuwar ya gama ta, shi yasa aka ɗauran sa ɗazu, tun da an ɗauran sa ɗazu to ya gama rayuwar duniya. Sai dai ka bi duk mutanen duniya suna cewa wane ya rasu, to wane ya rasu nan, bayan an tafi da rai an gama masa komai, to za a sake dawowa da ita jikinsa, sai dai ba zai yi rayuwa irin na mutanen duniya ba, amma kuma yana jin duk abin da mutanen duniya suke na hayaniya, da tafiyarsu da motsinsu da maganganunsu, amma shi ba zai magana ba, don yanzu ya wuce rayuwar duniya, don haka balle ya yi magana, ba zai ba da shawari ba, ba zai ce a yi kaza ba, kuma zai magana wadda mutanen duniya ba za su ji shi ba. Shi yasa za ka ga in an dawo masa da ransa a lokacin da ba a gama shirya shi ba, yana cewa qaddimuni qaddimuni, ku yi sauri mutanen duniya, ku kai ni inda zan huta, na gano alkhairi, qaddimuni qaddimuni. Amma mutanen duniya ba wanda zai ji, a'a, inda mutum ya ji ba duniya tsaya za a yi ba, nan ji waye zai zo kusa da shi? To saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ɓoye wannan. Shefa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laula an la tadafanu la da'utu Allah an yusmi'akum min adhab al-qabr ma asma, ba don kar ku binne juna ba, da na roki Allah ya ji yadda ku abun da ni nake ji na nauyin azaban kabari, amma in kuka ji za ku kasa binne juna. To mutum yana cewa qaddimuni qaddimuni, yasma'u ad-dawab al-baha'im, dabbobi da kuke gani suna jin wanda mamaci abun da yake faɗa, amma dan adam ne ba zai ji ba. As-saqalain, dan adam, mutum da aljani ba sa jin wannan magana. Ce qaddimuni qaddimuni, ku kai ni da wuri, ya ake ta bata lokaci ne? Ce a ana jiran suwa ne za su zo a yi sallah, a ana jiran kaza, shi kuma qaddimuni qaddimuni, sauri yake a kai shi. A wani kuma bakin ciki yake, ya laitaha aina tazhabuna biha, yana cewa ya kai tonka ina za a kai shi yau, yana kururuwa. A mutanen duniya ba su ji, saboda yana hayatul barzakhiyya, yau ya bar rayuwar duniya, yanzu ko ba a yi tashin alkiyama ba, don haka yanzu za a kai shi. Shine Allah subhanahu wata'ala ce wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun, فلولا إن كنتم غير مدينين
فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم
الله سبحانه وتعالى فلولا إن كنتم غير مدينين da mana a ce in kuna ganin ku mutane da kuke kewaye da wannan mutumin in kuna ganin cewa ba za a muku hisabi ba ba za ku tashi tashin alkiyama a yi muku hisabi ba zaira madini ma'ana ba za a tada ku a yi muku hisabi ranar tashin alkiyama ba in har kan haka kuke gani to tarji'unaha to ku hala wannan ran tafiya in dai wanda duk yake ƙaryata za a tashi a yi hisabi to ya kamata kuma ya hana wannan mutuwa amma in dai ba wanda zai iya hana ta mutuwa ana gani ƴaƴa suna gani ake daukar ran mahaifinsu ƴaƴa suna gani ake daukar ran mahaifiyarsu uba yana gani ake daukar ran ɗansa miji yana gani ake daukar ran matarsa mata take gani ake daukar ran mijinta yayi suke gani ake daukar ran kannansu ko kanne suna gani a dauran yayinsu amma ba yadda suka iya to wallahi ko za a yi hisabi in dai ko suna kokonto za a yi hisabi to tarji'unaha in kuntum sadiqin ku hana mutuwa ku hana kar in wani zai rasu a yi taron dangi kar a bar shi ya rasu haba a yi sai wannan ba don haka Allah ya ce falaula in kuntum ghayra madinin to me zai hana in dai har ku kuna ganin cewa ba za a muku hisabi bane tarji'una to ku dawo da ran in kuntum sadiqin in da gaske kuke yi cewa ba za a muku hisabi ba haka babu wani shakka cewa dole za a mutu kuma bayan an mutu za a yi hisabi yawa babu makawa wannan walau anna idza mitna turikna lakana almautu rahata kulli hayyin walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'alu 'indaha an kulli shay'in da a ce in mun mutu haka za a bar mu ma kawai zalla iya mutuwan shikenan an bar mutane to da ai wannan ma da sauki amma babban matsala shine bayan an gama mutuwa to kuma za a tada mutane in an tada mutane za a tambaye su game da ayyukan da suka yi a duniya za a yi hisabi haka ba makawa sai an yi hisabi shi yasa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kowa yi wa kansa hisabi tun kafin ranar hisabi yanzu in mutum yana yin mai kyau ya sani in mutum yana cutar mutane ya sani in mutum ya baya adalci wa kansa ya sani in mutum baya adalci wa bayin Allah ya sani saboda haka kowa yi ta kansa kafin nan Allah ya samu dace to sai Allah ya kafa mutane kashi uku duk inda aka zo mutuwa to mutum ɗayan uku nan ne mutum ɗayan uku ne in aka zo rasuwa shine Allah subhanahu wataala ya ce fa amma in kana minal muqarrabin sune wasabiquna sabiqun ulaika al muqarrabun mun karanta su tun a tsakiyar farkon sura والسابقون السابقون سنه متانين كركي تنصا wanda suka yi fice wajen aikin alkhairi wanda yawanci su mafi yawan rayuwar su kawai alkhairi ne inda duka gansu wurin alkhairi ne karatun qur'ani su ne yawancin nafirfili su ne farilla kam dama ba a magana duk abinda in dai aka ce alkhairi to su ne wane in dai masallaci to su ne in dai wurin karatu su ne in dai nazari addinin musulunci su ne ayyukan alkhairi su ne to wannan wasabiquna sabiqun kenan to su ne ulaiikal muqarrabun to in aka zo mutuwa mutum zai iya zama wannan to shine Allah subhanahu wataala Allah ya samu cikin wadannan Allah ya fa amma in kana minal muqarrabina amma in wannan mamacin ya kasance minal muqarrabina daga cikin al muqarrabina ne su ne wasabiquna sabiqun to shi kam wannan su ne 'yan gatan Allah su ne waɗanda mala'ikun kansu in sun zo ɗaukar ransa za su rika cewa ukhruji ayyatuhar ruhu tayyiba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace idan mala'iku suka zo ɗaukar ran bawan Allah na ƙwarai tsantsa wanda ayyukan alkhairi su ne zalla aka san shi da su mai yana yin ayyukan alkhairi domin Allah kuma Allah ya karba ya riga ya tsira ya jefa ya cire to waɗannan idan aka zo mala'ikun da suke ayyatu hannasu tayyiba ya ce wannan rai tsarkakakkiya rai mutumiyar kirki ukhruji ki fito minal jasadi tayyib ki fita daga jiki wanda yake tsarkakakken jiki ukhruji ila ruhin wa raihani wa rabbin ghairi ghadbani fito zuwa ga wato hutawa da jin daɗi da shakatawa ki zo yau ya ki koma zuwa ga Ubangiji wanda baya fishi da ke yanzu a ce misali za ka je wani gari yau amma shugaban garin ne zai soke ka amma ya ma fito bakin gari don ya tare ka ka san baka da tsoro ko kada ka san an tare dama gurin kwanciya to haka mala'iku za su gaya wa wanda yake mutumin kware game da Allah subhanahu wataala da shi wannan bawa ne ukhruji ila rabbil ghairi ghadban ba wai za ki tafi ba ba wannan rai din za ta koma zuwa ga wani bane a ba ce za a zo ki koma zuwa ga gurin mala'ikun kwarai ba a zuwa ga Ubangiji yau Allah yana murna da zuwan wani duk mutumin kwarai ran da zai rasu Allah ne da kansa yake murna da wani ya dawo wani ya dawo duk mala'ikun sama suna cewa Allah yau yana yau mun ga Allah yana farin ciki wani ne yau ran wani ne ake tahowa da shi lokacin mala'iku su rinka tururuwa suna wawa a ce ina wani ke sai za mu za su nemi izinin Ubangiji daga cikin mala'iku ya Allah bar mu je jana'izan wane sai mala'iku su ta sauko a cikin guri ya cika ya cika ya cika sai ku rasa me yasa ku wani irin cunkoso a gurin jana'izar wane me ya faru haka mala'iku sun tije gurin ba ku ganin su amma kun yi matsi da juna ga an yi gurin ana jiran a sauko daga wa kawai a yi mata sallah haka zaka ga wasu bayin Allah saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana farin ciki da isowansu haka dukkan mala'ikun sama suna cikin tashin hankali da damuwa suna neman izinin Ubangiji su sauko Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai yayi mahaifiyarsa a take kuka ku ba ta hakuri ku ba ta labari na ga mala'iku 70,000 wanda suka sauko don sallarsa mala'iku ba 70,000 ko manzon Allah ne zai masa sallah sallallahu alaihi wasallam shesa da sabai suka daga shi ku ce ya rasulullah ka ba mu labari sa'ad yana kan makaran nan ku a ce ta ina za ku ji nauyin sa bayan mala'iku sun yi wawa tare da kowa ya daga shi mala'iku ne suke wawa daga sa'ad ibn mu'az radiyallahu anhu to kowane bawan Allah na kwarai wanda yake minal muqarrabina to haka mala'iku suke jin dadi abun nan za su fito suna farin ciki suna jin dadi don ne ya tsaye da kansa inda Allah ya tsaye da shi da taimakon Allah ya ji kunyar Allah ya girmama Allah ya ji tsoron Allah ya ji tsoron azabar Allah to yau rana ce ta farin ciki a gurin Allah wane an ya taho ya dawo gurin sa ya rabu da fitinar duniya ya rabu da hayaniyar duniya ya rabu da hasadan masu hasada ya rabu da irin masu tsiya ya rabu da duk wani abu na tarkacen duniya yanzu ya koma ga Allah ya koma daraja madaukakiya shi za al-muqarrabuna Allah ya samu a cikin su mala'iku da ce musu farauhun wa raihanu wa jannatu na'im farauhun wato hutawa ya kare anan wa raihanun istiraha rauhun rahatun raihanun istirahatun, wato hutawa da shakatawa, ya kare ana haka wala kuwa su dinka gaya mutum tun ba da ransa ba yana kwanciya duniya sun zo daukar rai ne za su masa albishir da wannan sai sa innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim haka malaiku su cewa dan adam albishir inda mutumin kirki ne Allah ya kama zan mutanen kirki haka sai masa farauhun wa raihanu inji Allah subhanahu wa ta'ala kai wannan kam ya huta wannan kam ya samu shakatawa wa jannatu na'im wannan kam kai dan aljanna ne kwantar da hankalinka shi da su da su dinka gaya wa mutum su malaiku din Allah ta khafu wa la tahzanu kar ku ji tsoro duk dan adam idan yazo da suwa yana tsoron me zai tarar a lahira to tun kafin a dauran sa malaiku za su masa Allah ta khafu wa la tahzanu ku kan kar ku ji tsoro wa la tahzanu duk dan adam idan zai koma ga Allah to lokacin da hankalin sa ya dawo duniya sai hankalin sa ya tashi ya shiga bakin ciki saboda zai bar iyalai zai bar kananan yaya zai bar kaza zai bar abu da dukiyarsa a guri kaza a walewa kaza a gonarsa a shagonsa a sana'arsa a mukaminsa duk wannan yana ta mutum bakin ciki a duk lokacin da mutum zai rasu wai ta ce cino duniya cewai na abubuwan sai sun fudo mata sai shiga cikin bakin ciki wani ta ce cino lahira sai razana sai shiga tsoro yau kam ya tabbata wa zanna annahu alfiraq ya sakankan sai tabbas ba maka yau zai bar duniya kama menene za a tarar a lahira sannan kuma ga ku za a rabu da duniya su wane aminin sa yau ya tabbata zai rabu da su ko da su suna ganin alama amma zaka ji ana to Allah ya bashi lafiya to kaza duk da cewa akan ga wani lamarin da zaka ji mutane suna cewa to Allah ta mu cika da imani to wane Allah ya sa Allah ya sa a je a fara su da zaka an je rai ya kai wani makura wanda ka tabbata ba zai dawo ba yau wannan ne rai din ba zai saki dawo wayi wata rayuwa ba tun ba a dauran sa ba zaka gane wannan to shi ma yana cikin irin wannan dawainiya to shi za a ce masa farauhun wa raihanu wa jannatu na'im wannan nau'i na farko kenan sune yan gata su suka jefa suka tafi Allah ta mu cikin su sai nau'i na biyu wanda ba su kai su ba amma su ma dai sun samu rabo shine Allah ya ce wa amma in kana min ashabil yamin amma idan ya zama daga cikin ashabil yamin ai mun karanta su a baya ba ashabul maimunati ma ashabul maimuna dai kaga akwai as-sabiqun as-sabiqun akwai ashabul maimuna akwai ashabul mash'am to wannan shine wa amma in kana min ashabil yamin Allah ce amma in ya kasance daga cikin ashabil yamin wato mutane ne waɗanda suke aikin alkhairin su shi ya rinjaye to su ma za su je aljanna da izinin Allah da rahmar Allah to in irin wannan ne to za ta yi fasalamun laka ai kai anta musallamun min azabillah ka kubuta daga azabar Allah ka ji daɗinka ka kubuta daga azabar Allah ka kwantar da hankalinka fasalamun laka min ashabil yamin kana daga cikin karka damu kana daga cikin wanda suka kubuta ko da mutum ya tsallake rijiya ta baya bayan inda ya riga ya tsallake shi kenan ai saboda fasalamun laka min ashabil yamin saboda haka ka riga ka kubuta an fassara fasalamun laka da fassarori daban-daban kusan duka ma'anarsu kusan iri ɗaya ne ko kuma kusan abu ɗaya suke faɗa shine kubuta daga sharrin shiga wuta kai kana daga cikin waɗanda ba za su shiga wuta ba haka fasalamun laka min ashabil yamin wa amma in kana min al-mukallibin ad-dallin nau'i na uku kenan su ne ƴan wuta Allah ya kiyaye su kuma akwai waɗanda a lokacin mutuwa suke zama ƴan wuta shi yasa abu ne ake neman tsari daga fitnatul mamat fitnatul mamat shi ne wannan lokacin da mutum yake kwance a irin wannan yanayi ko an yi hatsarin mota ne ko kuma a'a yana kwance ne rashin lafiya ko kuma a'a yana kwance ma lafiya kalau ne ko kuma yana zaune ne za a dauransa kowa da yadda Allah ya tsara za a dauransa idan aka zo shedan yakan yi iya kokarin taibar da mutum kasan shedan baya barin mutum sai an zarire a jikin mutum baya barin mutum in dai ba a zariren mutum a jikinsa ba to bai tsira daga sharrin shedan ba sai dai Allah ya tsira da shi shi yasa mutum kullum yake addu'a yana neman tsari daga sharrin shedan a wa'azi ne kake yi kai malami ne ko kai mutumin kirki ne ko duk haka kana haɗe da su baka isa ka ce ka tsira daga sharrin shedan ba sai an zare ranka a jikinka idan zare ran mutum a jikinsa to wannan ya riga ya bar duniya kenan to anan ne ake duba husnul khatima wato kyakkyawan cikawa da mai mutum ya cika idan mutum ya cika da kyakkyawa shikenan fa lillahi alhamdulillah shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah Allah yana tabbatar da muminai waɗanda suka tsaya suka gogarwaya domin Allah a rayuwarsu to in mutuwarsu ta zo ma yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit Allah yana tabbatar da su da magana tabbatacciya ita ce kalmar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za su cika da kalmar shahada cika da kalmar shahada mutum yana mai imani da ita ya cika sharuɗanta to wannan shiga aljanna kawai yana da certificate ne na shiga aljanna to amma waɗanda kuma shaitan yake iya ingiza su a lokacin saboda wato tsananin da ake ciki na kishirwa da damuwa wanda durai ya zo makoshi za a cire ko ya zo ga makogoro za a cire to yana cikin damuwa akwai kishirwa wanda bai taba jin irinta ba a duniya makogoro ya bushe yana kawai abu na numfashi sama sama jira kawai sauran a dauke babu ganin abubuwa na mala'iku da abubuwa sai shi kadai a lokacin shedan yake zuwa masa da ruwa a sifar mahaifinsa wanda ya rasu tun dace da sifar mahaifiyarsa da ta rasu tun dace zai zo a sifar mahaifinsa na ce to in dai kana so ka samu hutawa tun da na rasu nake hutawa shedan ne ba a sifar mahaifi ki kaucewa addinin Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaucewa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ruwa nan zan baka ko mutum yana tsananin kishirwa kuma mahaifinsa ne yace zai ba shi ruwa kuma yace mata ni ka san babu wanda ya kai ka so babu wanda ya kai ni son ka a duniya to ka bi ni in nusar da kai zuwa ga inda zaka je ka sha ni'ima wani fashe da ne ke wannan kuma yanzu a cikin mafi girman mutane idan mutum yana dubawa yana kaman kokonto sai ta gefensa ta nan sai wani shedan din ya zo kuma da sifar mahaifiyarsa wanda ita ma ta rasu sai a baban naka yau kuma zaka yi wa musu wane yadda na sanka da biyayya da mahaifinka yanzu baban naka zaka ja da shi wane babanka ne yau aka wayi gari yake ma magana baka fahimta ba ba zaka abun nan ba yanzu wannan akwai tashin hankalin da ya wuce wannan shine fitnatul mamat fitnatul mamat mutum bai san da me zai cika ba amma ba wanda ya san da me zai cika zaka iya garin kaman mutum gashi nan sai za a wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa zira'u fa ya'malu fa yadbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha saboda haka sai ku sai aiki irin aikin yan aljanna a ganin ido amma ba aikin aljanna yake ba don ba karbabben aiki bane babu tasacciyar zuciya amma a ganin ido aikin alkhairi yake yi a ganin ido aikin aljanna yake amma zuciyarsa ba wankakkiya ba ce babu cikakken imani a zuciya to sai an zo kai ka ce yau zai rasu ana ganin kamar wani zai abu nan a fayasbiku alaihi alkitab wani dama ba mutum ba ne sai littafi ya rigaya a gare shi fa ya'malu bi amali ahli an-nar a lokacin zai biye wa shaidan shine yayi aiki irin aikin yan wuta baya da kulaha kuma sai shiga wutan Allah kiyaye wani shine matsala ke sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'ummarsa kullum in mutum yayi sallah ko nafila ko farilla sai yayi addu'a kan abubuwa neman tsari daga abubuwa guda hudu Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من عذاب جهنم. أولي جيلي دبا، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ولا أعوذ داود في متن يتهيا كافن يسلم أكسو يليني قلي دقونا مقباتا سنة كرنت بيارا كنانا وانا عدوا سكرت بيئا ينسو in sun gidar da sallah sai kai wannan addu'a in wata in yaro yace wa na manta ba sai yace kuma ka sake sallah saboda bai wannan addu'a dan sun mutu ya rinka yawaita wannan addu'a saboda zai samu tsarin Allah daga fitnatul mahya wal mamat fitnatul mahya shine asabatu a cikin wani irin halin da babu yadda iya sai ya ci haram asabatu a cikin yanzu ni sai a ce kayan mutum ne gashi nan ya taro kaya daga wani gari an ci ko mota da kayan na miliyoyin kuɗi sai wasu azzalumai su tare su ce kuma suna buƙatar cin hanci da rashawa kuma Allah ya tsine wanda ya bada cin hanci da rashawa kuma in bai bada cin hanci da rashawa ba a ce sai ya bada miliyan 2 cin hanci da rashawa kayan miliyan 30 a cikin mota ko kayan miliyan 50 a cikin mota an ce sai ya bada miliyan 2 ko sai ya bada miliyan 1 ko sai ya bada naira 500,000 cin hanci da rashawa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma tuntunin ya faɗa sama da shekara 1400 da suka wuce ya ce la'anallahu rashi wal murtashi kai wanda yayi waya ba don a bada cin hanci da rashawa Allah ya tsine masa wanda ya rubuta takardar lokacin da ake maganar cin hanci da rashawa shi ma Allah ya tsine masa wanda ya karbo takardar ya kai wa wanda aka bawa shi ma Allah ya tsine masa to ya kace zamani ya rayuwar mutum ke yau ya rayuwar mutum ke yau to wannan ita ce fitnatul mahya kenan fitnatul mahya shi yasa in Allah ya makale ka a wani guri kana ci da sha baka cikin masu bada cin hanci da rashawa ko mafi yawan rayuwa baka cikin wannan to wallahi ka gode wa Allah ka makale a wuri amma in ka ce bari ka kuka can in kai warka sai ka dai inda kullum sai an yi cin hanci da rashawa da kai to nan kuma ya za ka ce wa Allah manzon Allah baya ƙarya sallallahu alaihi wasallam maganar ta gaskiya ce duk za mu gama ganin salan tashin alkiyama wanda yake kokonto da wanda ya gaskata za mu gani ran tashin alkiyama in ana so abu ya daidaita sai an bada cin hanci da rashawa abokan aikinka sai ka bada cin hanci da rashawa me shara an dauke shi me shara a guri in kuna so ya rinka yin sharan sai kuma cin hanci da rashawa me yin kaza me ya haba ma Allah kiyaye mu to waɗannan abubuwa su ne fitnatul mahya fitnatul mahya shine kana gani ido da ido ka saba wa Allah kafin rayuwarka ta ci gaba wannan fitnatul mahya ke sai fitnatul mamat wannan sune fitnatul mamat a ce mutum ya zo mutuwa ya zo wannan yanayi din ya bi Allah ko kuma a'a ya bi babansa ko ya bi mamansa ko wanne za a yi to wannan fitnatul mamat ke amma shine Allah ke yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya وفي الآخرة بغير ذلك تكون يمن يلين الله أنا تبت الدمتون أكم قد تيادة إيماني وان يزومي إيماني أرأيوا الله سامو زوماس إيماني أرأيوا وانا إن شاء الله نظام تأتي لو كتن يقول لكم دازم إن شاء الله تعالى وأما إن كان من أصحاب وأما إن كان من المكذبين الضالين إن شاء الله والله تعالى على نعم
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما لا يستطيع أن يكون إكتابك
bashi da menene farkon tambayar نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. dukkan abubuwa irin waɗannan ayyuka idan mutum ya kyautata niyya yana samun cikakken lada wurin Allah wanda ya bada fili don a gina masallaci aka gina masallaci yana da cikakken ladan gina masallaci wanda ya gina ba shine mai filin ba wani shi ya bada fili shi kuma yazo ya gina yana da cikakken gina masallaci ladan gina masallaci da ikon Allah wanda ya rufe masallaci bayan wani ya gina yana da cikakken ladan ginin masallaci wanda ya masallaci duk abin da mutum yayi na alkhairi iya gabar da zai iya yi kenan ake bukatuwa zuwa gare shi haka in makaranta ce haka in guraren dukkan guraren alkhairi da gurin gina alkhairi da wanda ya bada kaza da wanda ya bada kaza da wanda ya bada kaza ai ko a duniya mutumin kirki idan kai masa mu'amala ka taimaka masa da wani abu ya zo ya samu zai maka sakamako to za ka ga ya maka sakamako inda mutumin kirki ne to za ka ga ya kan maka sakamako da abun da za ka gode zai maka sakamako da abun da za ka ji daɗi ka duba tsarin Bature ma'aikacin gwamnati yana yi aka ce iya shekaru kaza ya kamata wannan ma'aikacin gwamnatin ya aje aiki ya zo ya huta idan ya zo ajewa akwai kuɗi a dunkule da za a bashi saboda ana tunanin ya je ɗan jajjara wasu abubuwa da bai samu ba a rayuwa saboda ya shiga da wajen manta aiki akwai wasu kuɗaɗe da za a riƙa bashi wata zuwa wasu shekaru da kowa da gwargwadon irin lissafin da aka yi akwai waɗanda ma gwargwadon tsawon aikin da suka yi ko kuma wani mataki da suka kai har su bar duniya za a riƙa basu wannan abu wannan kuwa tsari ne na ɗan adam waye wannan tunani don ya daɗaɗa wa wanda ya masa hidima na kuma tsarin Allah wanda shi in kai abu ɗaya in dai da dukiyarka kai amfani kai abu to Allah aƙalla ninka wannan abun sau 700 yake wanda ya iya cire dukiya ya yi wani abu malam da mutum zai cire dukiya ya shayar da ruwa to Allah zai bashi wato ni aƙalla ninki 700 na abun da ya na dukiyarsa wani yayi ya sa fanka don mutane su ji abunan iska a masallaci su bauta wa Ubangiji yadda suke so cikin nutsuwa haka Allah subhanahu wataala zai ninka wasu ko ba wai an ninka an gama kenan ba idan kiyami sa'a matakar wannan fankan tana aiki sai Allah ya rinka bashi na dake to haka masallaci haka makaranta haka abunan don kowa yake da dama na aikin alkhairi kawai yayi amma to kaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indahu za ku samu abunda duk kuka gabatar na alkhairi don haka in ya bada fili insha Allah ta'ala yana da cikakken lada na abun da aka gina da izinin Allah Allah subhanahu wa ta'ala taskarta ba a tsoronta kare ko babu wani kariya da yake zuwa kusa da ita Allah in ya ba wa kowa a duniya duk abun da mutum yake so a kare ninka masa ma to wannan ba a ganin alama an taba wani abu a taskar Allah to da haka wannan ba wani abun insha Allah wallahi ta'ala a'lam insha Allah zai samu lada abun da ake bukata kawai kyautata niyya domin Allah mutum ya zama ya gyara niyyarsa ya zama domin Allah Allah ya ba mu ikon yi na
Wani kuma ya zaba kuma ya ce a cikin mutum ko ya kuma da ya shi a kan hannaye ya kuma ce ya gaba ta ko ya kai a cikin kawai wani kuma ya ce a kan ya ce a cikin mutum ya kuma da ya shi a kan hannaye ya kuma ce ya gaba ta ko ya kuma da ya shi a kan hannaye ya kuma ce ya gaba ta ko ya kuma da ya shi a kan hannaye ya kuma ce ya gaba ta ko ya kuma da ya shi a kan hannaye ya kuma ce ya gaba ta ko ya kuma da ya shi a kan hannaye ya kuma ce ya gaba ta ko ya kuma da ya shi a kan hannaye ya kuma ce ya gaba ta ko ya kuma da ya shi a kan hannaye ya kuma ce ya gaba ta ko ya kuma da ya shi a kan hannaye ya kuma ce ya gaba ta ko ya kuma da ya shi a kan hannaye ya ku وَأَنَّ مَعَنَا إِسْتَقَدَرْنَا وَمِنْ كَانَ أَبْنِ فَرْنَاشِ وَنَيَا مَنْ كَالِنَا أَنْسَرْنَا وَمِنْ كَالِنَا أَبْنَا
dukkan bayan Allah da suka turo suke buƙatun bayan Allah su tsaya su da addu'o'i muna fatan Allah ya karbi addu'o'in mu a wajen yake gudanar da ayyukan alkhairi Allah subhanahu wataala ya bashi nasara wajen gudanarwa da kuma kammalawa bayan Allah masu irin wannan aiki suke amfani da dukiyoyin su don gina guri ko makaranta ko masallaci ko guna ko gina guraren alkhairi a matukan baki a gina gidajen marayu a gidajen duk abin da mutum ke mutane ke ginawa muna fata Allah ya karba cikin lada ya karba kuma ya sa cikin lada Allah ya ba mu ikon yin ayyukan alkhairi wani wanda yake abune ana ya ciniki babu ciniki a cikin harka Allah subhanahu wataala ya kawo ciniki mai albarka da yawa mutane suna irin wannan shakwa muna fatan Allah subhanahu wataala ya kawo dauki Allah ya kawo ciniki mai albarka ya bada arziki na halal wanda ake bin sa basu suka Allah subhanahu wataala ya bada ikon biya wanda iyalin sa take da juna Allah soke ta lafiya ya ba su zuriya tayyiba wanda kowa da irin bukatun da yake da shi duka muna da bukatu a gurin Allah subhanahu wataala muna kuma tawakkali da Allah subhanahu wataala kuma muna roƙon sa da sunayensa da sifofinsa Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya kara mana nutsuwa da kwanciyar hankali duniya da lahira Allah ya kawo mana nutsuwa a wannan gari namu na Gombe a wannan fadin jaha tamu Allah ya kara mana nutsuwa da kwanciyar hankali da zaman lafiya jagororin Allah ya riko da hannunsu zuwa ga ayyukan alkhairi duk abin da za su yi na gari Allah ya taimake su akan sa Allah ya kawo mana nutsuwa da kwanciyar hankali da cikakken security a wannan ƙasa tamu abubuwan da suke damun bayan Allah a gurare daban-daban na tsoro da firgici Allah ya kawo sauƙin su Allah ya kawo ƙarshen su inna Allahu ala kulli shay'in qadir Allah subhanahu wataala ya kawo mana bunƙasan tattalin arziki mai albarka a gidajen mu da wannan gari namu wannan jiha tamu da wannan ƙasa tamu da sauran ƙasashen musulmai baki daya Allah ya kare biladul haramaini daga duk abin da ba daidai ba Allah ya kare Makka da Madina daga duk sharrin masharranta da makirci masu makirci Allah subhanahu wataala ya ƙara kare wannan garuruwa kar ya zama mun samu fitina a waɗannan lokuta da muke rayuwa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا يوم أن لا يغفر تامس أن لا يفتح أمس من أبر برنس كاكنم أن لا يأتي ونسكر أفرنس أن لا يكرضي أدو إمو ومتين ذوريا طيبا غريس أن لا يشري الدم ويشري الدم ذوريا مرئيا لم أن لا يجامنا بكاتمنا عن خير دوني da lahira Allah ya kare mu da kariyarsa daga duk wata fitina Allah ya tabbatar da digadigan mu bisa riko da alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam da saukar da albarka a gidajen mu Allah mubarik lana fi hayatina innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya rabbal alamin ya arhamar rahimin Allahumma astur auratina wa amir rawatina Allahumma astur auratina wa amir rawatina ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا آمين. ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا آمين. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك آمين.